تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركب دا ولن يمتشي نا الخميس يو شرن نبيه وتر رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دمو ديان عليه دو da 36 wanda kuma yanzu daidai da 9/7 miladiya ta 2015 a wanda majalisi a wanda masallaci na ballaga a nan cikin garin Bauchi, a wanda majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi, a gabanin mu shiga tafsiri na farko idan mun ta ta'ziyar mu ga ƴan uwa musulmi gaba daya na kasar nan duka da ma kasashen makota, bisa rasuwar ɗaya daga cikin manyan malamanmu da wannan kasa na sunna Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar, Allah ya ji kansa ya gafarta masa bisa ya huta. A yau Allah ta'ala ya masa rasuwa a gari mai tsarki a garin Makka bayan ya yi umara, har ma an yi masa sallah a masallacin Makka kuma an yi jana'izarsa a can. Muna fatan Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ta'ala ya sa ya yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ta'ala ya karɓi ayyukansa na ƙwarai gaba ɗaya, abinda kuma ya yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe masa, abinda ya bari na zurriya da ‘ya’ya da almajirai Allah ta'ala ya alkinta masa su, Allah ta'ala ya kula da su. Sheikh Aminuddin yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wato mayaƙa na wannan fage na sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yana ɗaya daga cikin farko-farkon waɗanda suka tashi wajen karantar da mutane koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yaƙar dukkan wasu abubuwa da suka ci karo da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ya yi gwagwarmaya tun lokacin sunnar tana da wahala, tun lokacin da idan ka ce sunna, kalmar sunna ɗin ita kanta baƙin jini gare ta, akwai inda za ka shiga a bika da bifa a yi yunƙurin kashe kama. Tun a wannan lokacin suna wato ganiyar ƙarfinsu yana matashinsa, yana ɗaya daga cikin wanda ya ja matasa da dama zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Muna daga cikin matasa yara samari waɗanda muka kasance masu halartar guraren karatuttukansa a nan Kano. A iya sani na shi ne farkon wanda ya fara karantar da sifatul salat, salatin nabi a ƙasar nan, shi ne farko wanda ya fara karantar da siffar sallah Annabi sallallahu alaihi wa sallama, littafin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya wallafa domin bayanin siffar sallar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga kabbarar harama har zuwa sallama. Don haka yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda Sheikh ne ya yanzu kuma ga Sheikh Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghabidi a damar muna jiransa kamar yadda ya saba duk shekara zai bugu a irin wannan lokaci ya yi gaisuwa gare ku kuma ya muku fatan alkhairi da kuma yar nasiha. To yau ya mana alkawarin cewa insha Allah zai bugu kuma ina jin shi ne yanzu a kan waya ko?
To assalamu alaikum shekh. Tabe shekh, sura fadl.
To nuna da ya kiransa idan ya bugo kusan na'ura harkar waya musamman wayar mu ta kasar nan sai dai ya haƙuri matsalar tamu ce ba tasu ce ba. So Sheikh Aminuddin Abubakar kamar yadda muke bayani,
الصوت واضح يا شيخ، الصوت واضح جدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ورسوله نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة الكرام، في ولاية الدرشيد في مسجد محمد، أحمد الله عليكم وأسأله أن يجعلنا وإياكم من تصامات الشهر وطهر الإيمان واحتسابا، وممن كتب له بها ولتجد له إيمانا واحتسابا. ومن أظلم بصيام هذا الشهر، وأعرف نفسي وأعرفكم على اهتمام ما بغي من هذا الشهر، وأن نستعد للعبادة اجتياما يرضى الله عنا، وأن نختم هذا الشهر بأعمال صالحة، فإن الأعمال عظيم. وأحييكم وأحيي نفسي، ونبي بنا جميعا فضيلة الشيخ الدكتور أمين الدين أبو بكر رحمه الله تعالى رحمة الله، وجعله من عباده الأخيار، ورفع درجاته في العلمين، فقد كتب له الله المجيء إلى المدينة، ثم بعد إلى مكة، وجاءته المدينة وهو في مكة. صلى الله تعالى أن يجعل خاتمة طيبة له، وأن يرفع درجاته في العلمين. أيها الأخوة الكرام، علمنا أن نتذكر الموت دائما، وأننا مرتحلون من هذه الحياة، ولكن نعم في هذه الحياة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في وصيته للأمة، قال أكثر خمس قبل خمس، ومنها صحتك قبل سفرك، ورأسك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، بناتك قبل بطنك، وبالتالي انتهت من هذه الأمور. فإن الأمر قصير، والنافذة قصير، والجزاء ليس الحمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكفلني أن يعيكم، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين من المسلمين ممن قبل أقواله وأعماله، إنه جواد كريم. وأستودعكم الله، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وارض الله عن استقامة من بيتي ومن مسجدي وأينما كنا، اتق الله حيثما كنت. وعلى أخوكم محمد بن عبد الرزاقان من المدينة المنورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نا ganin kusa jazakum Allah khair ya shekara jazakum Allah khair ya shekara abinda malam ya fada a takeice malam bayan yayi mana sallama yayi mana maraba da shigowar wannan wata mai alfarma kuma ya taya mu murna a matsayin mu da muka samu kanmu a wannan wata muna musulmai muna masu imani muna masu azumtar wannan wata malam ya ci gaba da cewa yana jan hankalin mu kwarai da gaske da muribaci abin da ya rage na sauran kwanakin wannan wata mai alfarma a cikin jawabinsa malam kuma ya jajanta mana da rababban rashi da muka yi kamar yadda muka ji daga bakin malaminmu gabanin wayar malam na rasuwar babban malamin musulunci Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar shugaban da'awa na Najeriya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama. A nan malam ya ci gaba da cewa sai mai amfani da damar mu har ya jawo wani zance da ake cewa mutane su ribaci wasu abubuwa guda biyar gabanin wasu abubuwa biyar su cin musu cikinsu akwai mutum ya ribaci rayuwarsa gabanin mutuwarsa, cewa da mun ki da mun so wannan rayuwar za mu batta kuma dole za mu tinkari mutuwa. Malam da yake jan hankali kamar yadda ya saba da mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mudungu musulunci hannu da biyu hannu bibbiyu mabutarbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshe mallan ya faɗa mana cewa yana mana waya ne daga masalla daga garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin manzon Allah yake sunansa Muhammad Zarban Al-Ghamidi a takeice abinda mallam ya faɗa kenan assalamu alaikum wa rahmatullah
to muna godiya kwarai da gaske ga shi babban malaminmu Sheikh Dr. Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi limamin masallacin Quba a masallaci na hudu a daraja a tarihin masallacin duniya duka muna masa fatan alkhairi muna masa addu'a Allah ta'ala ya kara masa lafiya ya kuma bashi jinkiri mai amfani ya ci gaba da karantar da al'umma da jan hankalin su da ba su tarbiya tarbiya irin ta addinin musulunci shi kuma Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar muna masa addu'ar Allah ta'ala ya yafe masa ya gafarta masa ya ji kansa ya yalwata kabarinsa ya haskaka masa makwancinsa ya sanya ayyukansa na kwarai a cikin mizanin aikinsa ayyukansa kuma na kuskure Allah ta'ala ya yafe masa ya sanya aljannal firdaus ce ba ko masa abinda ya bari da ƴaƴa da zurriya da almajirai Allah ta'ala ya kula masa da su Allah ta'ala ya alkinta bayansa Allah ta'ala ya ci gaba da zartar masa da ladansa na ayyukansa na alkhairi da ya yi saboda haka yau sai a hakura da masu tambayoyi su hakura saboda mu samu ni karatu in yaso gobe insha Allah sai ba an sa wadanda suka sawwaka bismillah mallam abubakar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
الله تعالى يتي وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا كفانا مشغونا أن الآية أبدا يرجي أغبا قرشي تآية تغباتا أو آية دموها كرنتا ومضيء الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ونقب التكر شيء ولا يظلم ربك احدا وبيجد الكبايا زالين ترواني الله تعالى بايا زالين ترقوا لإرن عالتا بايا زالين تربزي زالين تيكبا يكاما كده ليه فرد بكيبا كبر يد بزي زالين تيكبا يركي مكا لا دن ايكن كناء الخير بل ما سيدي يقارا مكا ba kuma zai yi maka ukuba sama da yadda ya yanka zai yi wa mai laifi kaza ukuba ba sai ma dai ya yafe maka wai ya amal bil salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma Allah ta'ala ya ce wanda duk ya aikata aiki na kwarai yana mu'mini to wanda ba zai ji tsoron azalince shi ba ta hanyar wato a dora masa laifin da bai yi ba haka nan ba za a rage masa ladansa ba ta hanyar yayi aikin alkhairi a rage masa abin da yayi ubangiji ta'ala baya zalunci da zalunci kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce shine wa ushai fi ghairi mawdihi a sanya abu ba mahallinsa ba to ubangiji ta'ala yana aje komai a mahallinsa baya aje abu a mahallinsa ubangiji ta'ala baya nufin zalunci duk wanda ya kama da laifi to ya kama shi ne saboda laifin da yayi duk wanda yayi masa hukuma yayi masa ne saboda laifin da yayi az-zulmu Allah ta'ala ba kamar yadda wasu daga cikin al-mutakallimun ahlul kalam suke cewa az-zulmu laysa min al-mumkinat wato laysa fil imkan ubangiji ta'ala ba zai iya yin zaluncin bane saboda haka az-zulmu mubtani'un li anillahi ta'ala to duk abin da baka da kudura a kansa ba za ka iya yin sa ba dan ka ce ba zan yi ba wanda ba yabo bane gare ka kana yaban kanka ne da abin da za ka iya yi mara kyau kuma ba kai ba amma abin da daban ba za ka iya yi ba saboda gajiyawa saboda kasawa sai kake cewa to ba zan yi kaza ba wannan ba yaban kanka kai ba to ai dan ba za ka iya ba ne sau haka ba ka yabi kanka ba shi yasa wani balarabe da zai soki wata kabila yake cewa qubaylatun la yaghdiruna bi dhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbata khardali yace wata yar karamar kabila ce wata yar kankanwar kabila ce shi yasa yake sigirin yace qubaylatun wata yar kankanwar kabila ce da ba za ta iya karya alkawari ba ko ba za ta iya zaluntar kowa ba ko da kuwa daidai kwayar qubayya kaga anan ba wayyaban sa yake ba cewa ba sa karya alkawari saboda suna masu tuwa cika alkawari ne ko ba sa zalunci saboda su masu adalci ba wanda yake nufi ba yana nufin wasu kaskantattu ne rangwaye marasa ƙarfi ba za su iya komai ba to kaga wannan ba yabo ba ne wannan zamba yake yi to dukkan wani abin da ba mai iko ba ne a kan wani abu idan ka ce ba ya yin wannan abu ba ka yi shi ba yanzu da za ka dubi katanga ko garu ka ce wannan garin ba ya zalunci ba ya mai garo kai ba tunda daman az-zulmu la al-jidaru la yaqbalu az-zulm ba zai iya yin zalunci ba tunda ba a halicce shi dai yayi wannan ba wanda zai iya abu ne kuma sai ya fasa yi to wannan shi ne yake abin yabo shi yasa Allah ta'ala ya ce wa Allahu yuridu zulman lil ibad wa Allahu yuridu zulman lil alamin ubangiji baya nufin ya zalunci bayansa baya nufin wato ba baya nufin yayi haka abinda ba za ka iya yi ba to ba za ka iya cewa ba ka nufin sa ba daman can ba za ka iya yi ba shi yasa inda wannan siyaki ya zo inda wannan gaba ta zo da Allah ta'ala ya ce wa qala alladhi amana ya qaumi li akhafu alaykum mithla yawm al ahzab mithla da'abi qaum nuh wa 'ad wa thamud wal ladina min ba'dihim sayatuu Allahu yuridu zulman lil 'ibad dan a gaya maka cewa dukkan waɗannan da mutan da wannan bawan Allah ya ambata mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa da kafirar da suka zo bayan su suka yi kafirci Allah ya azabta su ya musu hukuma Allah ya yi musu haka ne saboda cancantar a yi musu hukuma amma ba zalunta su yi ba da haka Ubangiji ta'ala yana kama mai laifi saboda laifinsa ba ka yi laifi ba Allah ta'ala ba zai kama ka ba shi yasa ya ce ina je muku tsoron irin abin da ya samu waɗannan mutane sai ƙarshen aya ta ce wa Allahu yuridu zulman lil ibad Allah ta'ala baya nufin zalunci ga bayansa haka yace inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu na haramta wa kaina zalunci abinda ba za ka iya yi ba ka ce ka haramta wa kanka ai wannan shirbe ne abinda za ka iya yi ne in ka ce ka haramta kanka sai a ce ka yabi kanka kana iya ka kama wanda kake so ka rime wanda kake so ka saki wanda kake so ka ce na haramta wa kaina in zalunci wani sai a ce ka yabi kanka amma abinda yafi karfinka ka ce na haramta wa kaina in yi shi kaga wannan ai ba yabo kai ba sai haka da Ubangiji ya ce ya haramta wa kansa zalunci yana nuna cewa yin zaluncin inda Allah ta'ala zai yi bai fi karfinsa ba to amma saboda cikar adalcinsa kamalar adalcinsa ba zai yi zalunci ba saboda haka korewa Allah ta'ala zalunci ana yi ne don a tabbatar da kamalar adalcinsa saboda babu wata sifa da ake korewa Allah ta'ala sai don a tabbatar masa da kamalar kishiyarta in ka korewa Allah ta'ala zalunci to anan ba korewa ba ce tsantsa ba annafiyul mahd bane domin annafiyul mahd laysa madhhab ba yabo bane ayi korewa tsantsa sai idan an tabbatar kamalar kishiyar wannan korewa. Kamar yadda muka ce, dan ka ce wani ba ga wani baya zalunci alhalin wani na kasashe ne wanda ba zai iya komai ba, shi ake tsoron azalinta ba. Anan baka tabbatar masa da adalci ba, ai zaka ce saboda kamala adalcin sa. Amma wani mai iko, wani mai mulki, wani mai sarauta, wani mai karfi, sai ka ce wani gashi Allah ya bashi iko, ya bashi mulki, amma baya zalunci, to kaga anan yaban sa kai. Don me? Don kana tabbatar masa da kamalar adalcin sa. To haka nan idan muka kore wa Allah ta'ala zalunci, to abinda muke nufi anan muna nufin kamalar adalcin sa. Shi yasa a cikin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, a cikin ta muke cewa madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk, madin fiya hukmuk, wato hukuncin ka mai zartuwa ne a kaina, sannan alƙalan abinda ka hukunta a kaina ka kaddara min adalci ne. Saboda haka Ubangiji ta'ala mai adalci ne, shi yasa yake korewa kansa zalunci. Da hadisi ya tabbata a cikin sunan da musnad Imam Ahmad, hadisin Ka'ab ibn Ubay, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna Allah azzaba ahla samawati wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum wa law rahimahum lakanat rahmatuhu khayran min a'malihim. Da Allah ta'ala zai azabta waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa, da Ubangiji ta'ala ya musu azaba ne ba yana mai zalunta su ba. Da zai ji kansu, to da jin kan da zai yi musu ya fi ayyukansu, rahamarsa ta fi ayyukan da suka yi. Anan abinda hadisin yake nufi, da zai azabta su ne bisa cancanta, sun cancanci azabta su, ba wai zai azabta su bane kawai haka kawai, saboda yana son ya azabta su. Ubangiji ta'ala baya zalunci, ba zai zalunci kowa ba. Duk abin da kai sai dai umma Ubangiji ta'ala ya dindinka maka. Saboda haka Allah ta'ala yana da al-mathalul a'la wa lahu al-mathalul a'la fis samawati wal ard, shi yana da al-mathalul a'la ay al-wasful a'la, duk wata mafi daukakar sifa to Ubangiji ta'ala shi yafi cancanta da ita. Duk wata sifar da zaka ce wannan sifa ce ta daukaka ta kamala, to Allah ta'ala shi yafi cancanta a sifanta shi da wannan sifar. Idan kana da kai a sifanta ka da wannan sifar kamala ce, to Allah ya fi ka cancantar wannan kamala, shi ne ma'anar walahu al-mathalul a'la. Al-mathalul a'la shi ne al-wasful a'la, sifa mafi daukaka ta Allah ce shi kadai. To shi ne abinda Allah ta'ala yake nufi anan cewa wala yadhlimu rabbuka ahada, kuma Ubangijinka baya zaluntar kowa, ba wai dan ya so ba zai iya ba, a'a ba zai yi bane saboda kamala adalcinsa. Saboda haka mu fahimta ita korewa ba wai kawai ana korewa Allah sifofi bane a ce Allah ba kaza bane ba kaza bane, sai idan korewar a cikinta akwai tabbatar da wata kamala a ciki. Dan ka zo kana kore sifa ba tare da tabbatar da kamala ba, wannan ba kai komai ba. Kamar yadda galibi malamai suka bada misali, kamar wani ya zo zai samu wani babban mutum yana yabansa, sai ya riƙa cewa da shi ranka ya daɗe, Allah ya ƙara maka girma, Allah ya ƙara maka ɗaukaka, sai ya ce da shi kai ba tsira ba ne, kai ba biri ba ne, kai ba miciji ba ne, kai ba mai kwasar ba haya ba ne, kai ba manzami ba ne, kai ba kaza ba ne, zai sa a kama shi. Saboda nan ba yabansa yake ba, ce kai ba biri ba ne, ba jaba ba ne, ba tsira ba ne, ba yabansa yi ba. To wace kamala ya tabbatar masa ƙarƙashin wannan korewar? In ka ce ba biri ba ne, ba ɓera ba ne, to dama ya yi ɗan yi kama ne da ɗan shi ya sa kake so kai sauri ka wanke shi. To kaga anan babu abin da shi ya sa za mu ga korewa ba ta zo da yawa a cikin sifofin Allah. Galibi isbat ne, galibi wa huwa as-sami'ul alim wa huwa al-azizul hakim wa huwa al-ghafurur rahim, za mu ga tabbatarwa ne ala kulli shay'in qadir. Amma inda aka zo korewar sai a kore a dunkule, laisa ka mislihi shay, sai gorewar ta zo a dunkule, ba a tsaya ana yin tafin lafin la ba. Hal ta'lamu lahu sabiya lam yakun lahu kufuwan ahad, za ta zo a dunkule. Amma wajen isbat sai a zo da al-isbatul mufassal, sai a tabbatar da abubuwan daki-daki mai kaza ne, mai kaza ne, mai kaza ne, mai kaza ne, in an tashi kore a kuma sai a kore a dunkule. To wannan shi ne tauhidin da Al-Qur'ani ya zo da shi. Amma in ka ji ana cewa wai ana yaban Allah, ana cewa shi ba kaza ba ne, shi ba kaza ba ne, shi ba kaza ba ne, baya ƙasa, baya sama, baya ciki, baya waje, baya haɗe, baya rabe, to babu shi kenan. Wannan sifar babu ce, ba sama ba, ba ƙasa ba, ba ciki ba, ba waje ba, ba dama ba, ba hagu ba, ba kudu ba, ba arewa ba, gabas ba, ba yamma ba, ba haɗe ba, ba rabe ba. To wannan babu kenan. Wannan sifa ce ta al-ma'dud, kamar yadda Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala yake faɗa. Yace wannan sifa ce ta al-ma'dud, ba ta al-mawjud ba. Domin da za a ce ka sifanta abin da babu shi, a ce ba na sifar abin da babu shi, sai ka ce shi ne wanda baya sama, baya ƙasa, baya ciki, baya waje, baya haɗe, baya rabe, baya dama, baya hagu, baya gabas, baya yamma, baya kudu, baya arewa. Za a ce eh, lalle ka san menene babu. Dan babu abin da za ka faɗa sama da haka. Ka ba da sifar babu cikakkiya, to kaga ashe ba yabo ba ne. Dan mutum ya zo a waƙe irin yadda za ka ji wasu ‘yan dagaji wai suna wa, suna yaban Allah, shi ba kaza ba, shi ba kaza ba, shi ba kaza ba, wannan ba yabansa kai ba. Yabansa ka kawo al isbatul mufassal, shi mai cikakken rayuwa ne, mai cikakken ilimi ne, mai cikakken iko ne, mai cikakken irada ce, mai cikakkiyar rahama ce, mai gafara ne, mai kamu ne ga wanda ya saba masa, mai waɗannan sifofi da suka zo da bayanin su daki-daki, to shi ne kai bi Allah, shi ne yabon Allah ta'ala. Sannan Allah ta'ala ya ce, akwai hadisi na Imam Ahmad wanda za mu ƙarƙare tafsirin wannan gaba da shi, wanda ya rawaito shi da kyakkyawar sansala sanadi hasan daga Jabir ibn Abdullah, yake cewa Jabir ibn Abdullah yake cewa wani hadisi ya same ni, wato na samu labarin wani yana da wani hadisi da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba a garin Madina yake ba. Jabir a lokacin yana garin Madina, saboda haka sai ya ji labarin cewa akwai hadisi da wani cikin sahabbai ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma mai hadisin nan a Masar yake. Jabir yake sai na sayi raƙumi na ɗaura masa siddi, na kwashi guziri, na kama hanya, na doshi Masar tafiyar wata guda cir, a afwan Masar, ba Masar ba, Sham, na zo har ƙasar Sham. Yace sai na zo na iski Abdullahi ibn Unais, shine wanda ya ji wannan hadisi. Da zo gidansa sai na bugawa mai tsaron kofa, ka sai na ce wa mai tsaron kofa, ka je ka ce da shi Jabir ne yake sallama. Sai ya ce da ni, Jabir ibn Abdullahi? Sai na ce da shi, na'am. Da aka je aka gaya masa, sai gashi ya fito, ya ce fa kharaja yata'u thawbahu, ya fito saboda gaggawa yana taka mataguwarsa. Fa atanaqani, ya kama ni, ya rungume ni. Wa atanaqtuhu, ni ma na rungume shi. Jabir ya ce sai na ce hadithun, ko hadithan balagani anka annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wani hadisi ne da labari ya zo min cewa ka ji shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, fil qisas, wanda yake magana akan qisasi. Fa khashitu an tamuta aw amuta qabla an asma', sai da ji tsoron kada ka mutu ko ni in mutu kafin in ji shi. Ka duba yadda suke da faɗan ilimi, hadisi ɗaya tak, amma ya sai raƙumi ya tafiyar wata guda cin dan ya je ya jiwo hadisi kwaya ɗaya tak. Kai za ka zo nan ka ji hadisai ba iyaka, amma ba za ka iya haƙuri a tashi da kai ba. Ka gudu da an jima, sai ka gudu, hadisai za a baka kyauta kuma ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba za ka iya haƙuri ba. Wato bambancinmu da su ke, bambancin da ke tsakaninmu da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tazara ce, ba ƙanƙanwa. Ka duba, shi ma fa sahabi ne, shi ma fa ya tara hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jabir dan Abdullahi yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cikin mutum bakwai ɗin da ake ambata. amma ya ji labarin akwai wai hadisi kwaɗaya da wani ya ji yana kuma can Sham, yana can yankin Syria, yana Damascus, ya sayi raƙumi saboda wannan kawai ya ɗora sirdi ya kama hanya ya tafiyar wata ɗaya don ya je ya jiyo wannan hadisin ya juyo ya dawo Madina. Ai ba zama ya dawo ya kuma Madina shi ne yanzu yake gaya wa kuma almajiransa ga abinda na je na jiyo muku. Ya ce sa haka ina jin tsoron ko in mutu ko ka mutu ban ji wannan hadisi ba. Ya ce eh na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yusharun nasu yawmal qiyama awul ibadu uratan ghurlan dhuhma, za a tattara mutane ranar gobe kiyama, ko kuma yace za a tattara bayi ranar gobe kiyama tsirarar su da lokai tin idin su. Qulna ma buhuman ya rasulullah, menene buhuman kuma ya rasulullah? Yace laysa ma'ahum shay, babu wani abu tare da su. Thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, sannan Allah ta'ala ya kirawo su da muryar da wanda yake kusa wanda yake nesa zai ji ta kamar yadda kamar wanda yake kusa yake ji. Allah ya ce anal maliku ana dayyan la yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadhlim an yadkhul an-nar wa lahu inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqussahu minhu wa la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhul al-janna wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta aqussahu minhu. Allah ya ce ni ne sarki mai cikakken iko, ana dayyan kuma ni ne mai hisabi. Ya ce baya yiwuwa, ba zai yiwu ba ga wani ɗaya daga cikin ɗan wuta ya tafi ya shiga wuta alhalin akwai wani haƙƙi na ɗan aljanna a gunsa sai na karɓo masa haƙƙinsa, ba kuma zai yiwu ba wani ɗaya daga cikin ɗan aljanna ya tafi ya shige aljanna alhalin akwai wani haƙƙi na wani ɗan wuta ba ce na karɓo wa ɗan wutan nan haƙƙinsa. Hatta a ƙusahu minhu, har sai na karɓo masa haƙƙinsa, hatta laƙma ko mari ne ɗan aljanna ko mari ɗan wuta yi sai an karɓo masa wannan haƙƙin, ba zai tafi aljanna da wannan haƙƙin ba. Ko mari ne, hatta laƙma ko mari ne, ka duba wanda ya cancanci shiga wuta amma Allah ta'ala ba zai bari haƙƙinsa ya tafi haka nan ba, sai ya karɓo haƙƙin, an karɓo haƙƙinsa. To ta yaya za a karɓo haƙƙinsa? Za a karɓi haƙƙinsa ta hanyar a ɗauko wani abu na ladan wancan a bashi, wani zai ce to kuma ai ya tafi wuta, eh ya tafi wuta, ai ita wutan hawa-hawa ce, ka san kasar da aka rage masa kuma na azaba a dalilin wannan. Sannan in musulmi ne, in ya shiga wutar ai zai dawo tafi aljanna. To wannan haƙƙin da aka karɓo masa, ka san irin ƙarin da zai samu na ni'imar gidan aljanna a dalilinsa? Saboda haka ba wai ya tafi a banza ba ka ji cewa ai zai tafi wuta to me aka yi kenan ihu bayan hari, a'a, in da wutar 100% ce to watakila haƙƙin nan da aka karɓo ta da 80 ta da 70 watakila ma ƙasa da haka, kaga ya samu sassauci. Sannan wannan ladan nashi kuma sakamakonsa yana can aljanna zai je kuma in musulmi ne ya iske. To shi ne sai sahabbai suka ce kaifa wa inna ma na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurlan buhma, sahabbai suka ji an ce za a karɓo haƙƙin wani a babu wani wannan a karɓi haƙƙinsa a bashi wannan, ce ta yaya haka za ta faru bayan gashi yadda za mu zo tsirara ko ta ko kayan jiki babu a jikinmu, ko sutura babu a jikinmu, ba sutura a jikinmu, ba mu da komai, kuma a ce za a karɓi haƙƙin wani a babu wani wannan a karɓi a babu wannan? Annabi ya ce bil hasanati was sayyi'at, da kyawawan ayyuka da gunana. Idan dan wuta ne akwai haƙƙin dan aljanna a kansa, kuma ya zama ba shi da wani aikin alheri tare da shi, to sai a duba dan aljannan nan, ai ba ma'asuri bane, akwai wasu laifuffuka da yayi waɗanda in ya shiga aljanna za su dan rage masa daraja a cikin gidan aljanna, sai a kwaso wannan laifin sai a yaba shi wannan dan wutan a ce je ka gaba. To kaga wanda zai yi wannan ai lalle Allah baya zaluntar kowa, Allah ba wanda yake zalunta. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan aljanna ko dan wuta kowa sai Allah ta'ala ya nuna masa adalcinsa ba wanda Allah ta'ala zai tutar da shi misqala dharrati inna Allah la yudhibu misqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha in kawo kawo abukai Allah ta'ala ya dindinka maka hatta dabbobi hatta dabbobi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لا تؤدن الحقوق للي ذاك بيد حقوق أرانا قوبة كياما قوة حق والديك بنسى سيئة بير بس أرانا قوبة كياما النبي يتي حتى أقوير لأك كليا وكهو سي أقاتر متحق تلقى وجه تكليا وتكهو saurak hatta dabbobi to kaga wanda zai yi wannan babu shakka shine sarki mai cikakken adalci saboda wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa sannan Allah ce wa iz qulna lil malaikati kuma ka tuna lokacin da muka cewa malaiku isjudu li adama ku yi sujjada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujjada illa iblisa sai iblis kana min aljinni shi ya tabbata ne daga cikin aljanu fa fasaqa an amri rabbih sai ya fita daga da'ar bin ubangiji umarnin ubangijinsa afa tattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni shin yanzu za ku rike shi da shi da zurriyarsa masoya ba ni ba wa hum lakum adu alhalin su makiya suke gare ku bi'sa lidh-dhalimi da badala tir da wannan musaya tir da wannan canji da azzalimai suka yi wa kansu wannan kissa da Allah ta'ala ya kawo mana ita anan akwai munasaba da ayoyin da suka gabata ayoyin da suka gabata a can bayan mun ji Allah ta'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam game da ashrafu quraish manyan masu iko masu wadata masu mulki na quraishawa wanda suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kori talakawan da suke majalisarsa domin su su zo su zauna suka sanya wannan a matsayin sharadi cewa su ba za su zauna da talakawa ba dan me suna ga talakawa wannan ba su kai su daraja ba ta fuskar nasaba ba su kai su yawan dukiya ba to kaga akwai munasaba anan Allah ta'ala ya tunatar da su ko a tunatar da su kissar iblis da Adam alaihi salam su sun ce ba za su zauna cikin talakawa ba masu imani to su tuna wannan aikin iblis ne shine yayi girman kai shine ya nuna ya fa annabi adam alaihi salam wanda ya gabu da la'anar Allah wanda ita ce take bin sa don haka kuma kun bi tafarkin iblis ne a cikin wannan kunga akwai munasaba sannan akwai munasaba inda Allah ta'ala yayi mana maganar wato yayi mana maganar sha'anin duniya wadribnahum masal alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-sama' fahtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah to ubangiji ta'ala ya gaya mana ga yadda duniya take da saurin gushewa wani abu ne wanda ba mai dawwama ba me yake jawo dan adam yana ruduwa har yana saban Allah har yana girman kai har yana wulakanci ba komai bane yake jawo masa haka illa rudi da shedan shi yake sa masa san duniya yake sa masa san girma wanda ita kuma duniyar nan ba komai bace الباقيات الصالحات شيء خير عند ربك ثوابا وخير املا با كوا بني yake jefa mutun cikin san duniya san da zai halakar da shi sai shedan ga kuma kissar shedan yadda take saboda kaga akwai munasaba a kawo maka kissar shedan wanda shi yake jan mutun zuwa ga ya fifita duniyar sa akan lahirar sa sannan kuma in aka duba a can Allah ta'ala ya ba mu labari ayat da take gabanin wannan wa wuzai alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi an gaya mana sha'anin lahira da yadda zai kasance karshen duniyar yadda za ta kasance to kuma sai aka dawo da mu can mu dauki izina to sai aka kuma dawo da mu baya farkon halittar dan adam shi ma akwai abin da za mu dauka a cikin darasi saboda kaga a shi akwai munasaba don haka duk inda Allah ta'ala ya maimaita kissar annabi Adam ba haka kawai ya kawo ta ba sai da wata munasaba wacce a lokacin zaka fa'idantu da ita abinda baka fa'idantu da shi a baya ba saboda haka fa'idar da aka za a samu anan bata gabata a baya ba ta hada kissar Annabi Adam da Iblis da arkabun da aka yi da Iblis akan Annabi Adam alaihi salam, hada ta da ayoyin da suka gabace ta da fa'ida da suke karkashi, ba za ta ba a same su a cikin surorin da kissar Annabi Adam ta zo a ciki ba na baya. To haka nan wanda za su zo a nan gaba, don haka alqur'ani baya baibaita abu kawai haka nan, babu fa'ida, babu baibai a cikin alqur'ani, sawa'un irin wannan kissa ce ko wata kissa ce ko wata magana ce wacce zaka ji an faɗe ta anan, an kuma baibaita wata mai kama da ita a wani guri. To in ka bibiya kai tadabburi na alqur'ani, zaka ga cewa akwai wata fa'ida, akwai wani darasi wanda zaka karu da shi duriya akan abin da ka karu da shi a baya. Saboda haka wannan ba tikirari bane. Allah ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu, kira lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga Annabi Adam. Mala'iku wata halitta ce da Allah ta'ala ya cikin halittunsa, suna da jiki manya-manya kuma jikinsu na haske ne, sannan ajsam ne latifa. Aka ce latif ana nufin jikin da ba za ka kama shi ba kamar jiki irin namu, kaga jiki da za ka kama shi ka danke shi, amma latif kamar irin haske, kaga ba ka danke haske ba, ba ka danke iska ba. To haka halittar mala'iku take, halitta ce wacce suna iya canza kama. Allah ta'ala ya ba su dama su iya canza kamanni daban-daban, amma kama mai kyau. Mala'ika ba zai fito a mummunar kama ba. Shaitani alijani zai fito a kama ta kare, a kama ta biri, a kama ta biciji, a kama ta kyanwa, amma mala'ika sai dai ya fito a kama mai kyau. Shi yasa ko zai fito a kama ta mutum, yakan fito a Jibril yakan zo a kama ta jihiyatul kalbi. Jihiyatul kalbi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa kyau cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. In aka ganshi sai a ta jihiya ne ya wuce, ko mala'ika ne ya zo ya wuce, sai ya je ya gama tattauna da Annabi sai ya tafi. Duk sahabbai suna ta jihiya ne, akwai sanda ya shigo ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka gama abin da za su yi suka fita. Aisha tana hango shi, ta zo ta jihiya ne ka ziyara. Da suka fita Aisha tuka Annabi yake cewa kin san wanda ya zo, ta ce imana ba jihiya ne ya zo kuka gaisa ba, ce a Jibril ne. Kai da ta san Jibril ne za ta matsa. Saboda haka suna rikida su koma kamanni, amma kama mai kyau. Halitta ce mai yawan adadi da babu wanda ya san adadinsu sai Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, Ubangiji ta'ala ya zaɓe su ya fifita su wajen su yi sabauta, su tsaya da bin umarninsa. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha dake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khuliqatil mala'ikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijin min nar, wa khuliqa adamu bima wasifa lakum, an halicci mala'iku daga haske. Saboda haka halitta ce ta haske, ce su kuma a aljanu su kuma an halicce su daga harshen wuta, ko kuma an halicce ku daga abin da aka sifanta muku din nan, wato daga turbaya. Kaga halittar mala'ika da halittar aljani halitta ce take latifa, ba a takamuwa, amma sabanin halittar mu, halitta mu an yi ta daga turbaya, an yi ta daga yunku. Kaga yunku wani abu ne zaka kama shi, saboda haka mu ajsam ne wanda ake kamawa. Sannan mala'iku suna da ƙarfi, Allah ta'ala ya sifanta su da ƙarfi. Alaiha mala'ikatul ghilazu shidadu, ce masu tsaron wuta mala'iku ne, masu kausar zuciya, babu tausayi, dan sun ga dan wuta yana abin nan ba tausayawa. Sannan kuma shidadu ƙarfafa ne, allabahu shadidul quwa, Allah ya sifanta Jibrilu da shadidul quwa, mai wato wanda ya koyar da Annabi mala'ika ne mai tsananin ƙarfi. Zai kuwatin inda bil arshi makin, ma'abocin ƙarfi ne, sannan mai daraja ne a gurin Allah. Suna da jiki manya-manyan jiki, suna da manya-manyan jiki. Hadisi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Jibrilu alaihi salam a bisa surarsa da Allah ta'ala ya halicce shi da ita, ya gan shi saddan izamu khalqihi ma baina sama'i wal ard, girman halittarsa ta shike tsakanin sama da ƙasa. Shi yasa sau biyu tak Jibrilu ya bayyana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga halittarsa. Duk tsawon shekara 23 da aka yi yana zuwa gurinsa, baya zuwa da halittarsa. Saboda in ya zo da halittarsa ai ba zai gani ba. Saboda haka sau biyu Allah ta'ala ya nuna masa shi, don shi ma ya ba wa al'umma labari. kuma mazaunin su inda suke zaune sama ne Allah ta'ala ya yi su a zaune illa iyaka sukan sauko ƙasa domin wani aiki da Allah ta'ala ya aiko su Allah ta'ala yakan aiko su ƙasa su yi wani aiki yunzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun Allah ta'ala ce yana saukar da mala'iku da wahayi min amrihi da al'amarinsa ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa ma natanzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya ce ba ma saukowa sai da umarnin Allah saboda ka gurin zaman su sama ne inda suke bautar Allah ba dare ba rana ba sa kosawa wala huma fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yasturun Allah ta'ala yake cewa waɗanda suke wajensa abinda ke sama da ƙasa duk dashi ne waɗanda suke wajensa na mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai game da ibadarsa su bautawa Allah ba sa girman kai wala yastahsiruna kuma ba sa yankewa a ce ga wani lokaci sun ce bara mu dan zauna mu huta yusabbihuna al-laila wan nahara tasbihi suke dare da rana la yafturun ba sa wato kasawa ba sa yankewa to yayin da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam alayhi salam ya busa masa rai sai ya umarci mala'iku yace to su yi masa sujjada ce usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi Adam wace irin sujjada su malamai suka ce sujjada irin wannan da ka sani a dora goshi a ƙasa kuma Allah ta'ala ya ce su yi masa sujjada dan ya zama girmamawa gare shi dan ya zama girmamawa gare shi wasu sun ce ba sujjada bace irin ta dora goshi a ƙasa domin wannan Allah kawai yake yiwa a'a dukawa ce su gaida shi to amma wannan magana ta su ba gaskiya bace sujjada ce ta a dora goshi a ƙasa kamar yadda zamu kawo dalilin da yake tabbatar da haka wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce sujjadar da mala'iku suka yi wa annabi Adam alayhi salam sujjada ce da suka yi wa Allah ba annabi Adam ba shi annabi Adam alƙibla ce kamar yadda aka sanya Ka'aba ta zama mana alƙibla yayin da muke sallah suka ce saboda ai haramun ne wani ya yi ma wani sujjada kuma sannan shi annabi Adam alayhi salam a lokacin ai bai yi ma wani aikin da za a karrama shi ba har a ce an yi masa sujjada don haka da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi irin wannan maganar irin su Ibn al-Arabi Ibn Qurtubi abin nan sannan al-Mu'tazila suna daga cikin waɗanda suka riƙa yayata wannan magana to wannan magana ita ma ba gaskiya bace ba daidai bace mala'iku sun yi wa annabi Adam alayhi salam sujjada da umarnin Allah ta'ala shi ya farlanta musu ya wajabta musu su yi kuma wannan shi ne ijma'i dukkan wani malami cewa Allah ne ya ce su yi sujjada don haka sun yi sujjada ga annabi Adam kuma Allah ta'ala cewa mala'iku ya yi fa'idha sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidina idan na daidaita halittarsa na busa masa rai to ku faɗi gare shi faqa'u lahu ku faɗi gare shi kuna masu yi masa sujjada wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama kaga ga adam aka ce su yi sujjada akwai bambanci tsakanin as-sujudu ila da as-sujudu li as-sujudu ila shine wanda muke yi zuwa ga ka'aba shi sajadtu ila al-ka'bati amma ba lil ka'bati ba sallaitu ila al-anzati ila sutrati misali sallaitu ila al-jidari amma ba zaka ce sallaitu lil jidari ba dai garu ba a yi masa sallah sai dai a yi sallah zuwa gare shi a matsayin me a matsayin sutura saboda haka ka'idar larabci idan har annabi Adam alayhi salam al-qibla ce kamar yadda Ka'aba take al-qibla gare mu su ma al-qibla aka sanya musu shi to ba za a ce isjudu li adama ba sai a ce isjudu ila adama da ba za a ce faqa'u lahu ba sai a ce faqa'u ilayhi amma ya ayoyin suka ce faqa'u lahu sajidina saboda haka kaga ashe sujjadar annabi Adam aka yi wa alayhi salam saboda haka amma sujjada liwane ai wannan haramu sai idan Allah ta'ala da ya ce a yi ta ba za mu ce muna sujjada lil ka'abati ba ko lil sitrati ko lil jidari ko lil shajarati ko lil hajari amma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam salla ila jidari kaga ashe akwai bambanci tsakanin salla ila da salla li sannan iblis da ya ce ba zai yi sujjada din nan ba
bai yasa yace ba zai yi ba saboda yaga akwai karramawa ga annabi adam alaihi salam da a ce kawai annabi adam a matsayin alqibla ce babu wata karramawa gare shi da babu abin da zai hana iblis yayi ya san ba wai girmamawa ce yasa yake yi ba dan ka saka jakinka ko abin nan ka saka dabbarka kan musa jaki saboda jaki ba a san ya wuce ta gaban mai sallah ka saka dabbarka raƙuminka kamar yadda annabi sallallahu ila ba'ir ya yi sallah zuwa ga raƙuminsa ka sa raƙuminka kai sallah zuwa gare shi a matsayin sitira sai a ce ka girmama raƙuminka yafi ka daraja a'a kana nan a matsayinka na dan adam bai daraja raƙumi yana nan a matsayin shi na raƙumi dabba to da a ce annabi adam kamar shi ma haka ne to da babu abinda zai sa a iblis ya ce to ba zan yi ba amma sai ya ce ba zan yi ba me yasa saboda ya fahimci cewa akwai girmamawa a tattare da wannan sujjada shi yasa Allah ta'ala da yake gaya mana kamar yake cikin suratul isra wanda mun karanta gurin wai qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا كاغا سيتي أرأيتك هذا الذي كرمت علي عشان يافي إن شاء الله كرم واجي باوي كوي سجدة شي تكنا ينتزوا على الكبلة با سمر هكا باب مغنر شي وادن ينا كمر أمطعين الكبلة الصحيح هير مغنى ملائكو سنو النبي آدم سجدة دا أمرنن الله دا فرنن كاوسا sujjada su ga annabi adam da'a suka yi wa Allah ta'ala ibada suka yi wa Allah ta'ala sannan har ila yau kuma akwai karramawa da girmamawa ga annabi adam alaihi salam domin ubangiji ta'ala shi yake halittar wanda ya so ya karrama wanda ya so a san da ya so wala qad karramna bani adama saboda haka ba wai sai annabi adam yayi wani aiki ne a lokacin na cancanta sannan za a karrama shi ba ubangiji ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar yana halittar abin da yaso kuma nan take zabi abin da yaso ya fifita shi akan wanda yaso saboda haka fadar Allah ta'ala da yake wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam kamar yadda al-imam qatada yake cewa kanat ta'atu lillah was sajdatu li adam alayhi salam akrama Allah adam an asjada lahu mala'ikatahu ci wannan sujjada da mala'iku suka yi da'a suka yi wa Allah ta'ala kuma sujjadan nan ga adam karramawa ne da ubangiji ta'ala ya masa don haka yasa ya mala'iku su yi masa sujjada wannan shine maganar mafiya yawancin malamai ita ce maganar da aka hikaito daga salaf magabata na kwarai ita ce abinda ibnu jarir at-tabari a cikin littafinsa ya tabbatar littafinsa na tafsiri ita ce ko maganar da al-imam ibn abubakar al-jassas ar-razi shaykhul islam ibnu taymiya al-hafiz ibnu kasir da malamai da yawa na tafsiri wannan maganar suka tabbatar kuma wannan magana ita ce ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da maganganu na magabata akwai fifita annabi adam a ciki akan waɗannan mala'iku da Allah ta'ala ya ce su yi masa sujjada kuma mala'ikun nan sun fada sun yi sujjada ne da goshinsu goshi suka kai ƙasa ba wai durƙusawa suka yi ba a goshi suka kai ƙasa irin wannan sujjada da muka sani saboda al'ada ta shari'a in aka ce sujjada ba tare da wata ƙarina da take nuna durƙuso ba to ana nufin sujjada sai in an samu wata ƙarina kamar yanzu banu isra'ila da aka ce udkhulul baba sujjada kaga anan kai ma ba za ka ce ana nufin su shiga baitul maqdis suna dirza goshinsu a ƙasa ba kaga anan dole ka fahimci cewa ana nufin su shiga a durƙushi kaga akwai ƙarina da take nuna haka saboda shiga kofa ce aka ce udkhulul baba sujjada don haka akwai durƙuso ake nufi amma anan ba wannan bane sannan akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza qara ibnu adam as-sajda fa sajada i'tazala ash-shaytan yabki yaqulu ya wayli umira ibnu adam bis-sujudi fa sajada wa lahu al-janna wa umirtu bis-sujudi fa abaitu fa liyan nar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan dan adam ya karanta sujjada ayat sujjada al-qur'ani sai ya fadi yayin sujjada to shedan sai ya fita a guje yana kuka yana na ya kai tuna na balu an umarci dan adam yayin sujjada gashi shi yayin sujjada ni kuma an umarce shi yayin sujjada yayin sujjada falahul janna ya samu rabauta da aljanna ni kuma an umarce ni yayin sujjada na kiya faliyan nar na rabauta da wuta to wace sujjada ce ya gani yake tuna tashi sujjada ce ta dora goshi a ƙasa da yaga dan adam yayi yace kaga shi an ce yayi sujjada yayi ya zama dan aljanna ne kuma an ce in yi naki na zama dan wuta Allah ka kiyashe mu to haka sujjadar da annabi adam yayi ita ce sujjadar da muka sani a sujjadar da mala'iku suka yi wa annabi adam ita ce sujjadar da muka sani ana nuna mun lokaci yayi to haka zan dakata anan sai dai gobe insha Allah mu za mu ci gaba abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.